Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 3 ga watan Afrilu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa farashin gas ya tashi sosai a sassan jamhuriyar Niger, lamarin da ya jefa mutane cikin wani yanayi musamman a lokacin azumin watan Ramadan. Bayan haka, za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da wani ɗan Najeriya mazaunin jihar Florida da ke nan Amurka game da zuwan tsohon shugaban Amurka Donald Trump birnin New York don fuskantar tuhuma. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwan lafiya da kuma fatan an wuni lafiya. Ga cikakkun labaran duniyar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sauka a birnin New York, inda ake sa ran zai kwana a gidansa na kasaita na Trump Tower kafin gobe Talata, da zai miƙa kansa kan tuhumar aikata laifi irin ta farko da ake yi masa. Ba a san yadda Trump zai bayyana, wato ba a san yadda bayyanar Trump za ta kasance a kotun ba. Amma lauyoyinsa sun ce ba zai karba laifi kan cajin sa da ake yi da alaka da biyan kuɗi dala 130,000 na toshiyar baki ga wata jarumar fina-finan batsa kafin samun nasararsa a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016, domin rufe mata baki kan ikirarin cewa ta yi mu'amala da shi a can baya. Trump dai ya daɗe da musanta wannan zargin. Jami'an da ke da alaka da tuhumar sun ce a makon jiya, wasu mataimakan alƙalai sun tuhumi tsohon shugaban ƙasar mai shekaru 76 da aikata, wato da laifin aikata ba daidai ba har 30, idan ya gurfana a gaban alƙali Yuan Machan na kotun kolin jihar New York. Za a ɗauki tambarin yatsun Trump kamar kowane wanda ake tuhuma da aikata laifi, a kuma ɗauki hotonsa da lamba. To amma hukumomi sun ce saboda girmama matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa, da wuya a ɗaure shi da ankwa ko kuma a bayyana shi bainar masu ɗaukar hoton waɗanda ake zargi da aikata laifi. Wata kafar yaɗa labarai mai goyon bayan gwamnatin Taliban a Afghanistan ta fitar da wani faifan murya da ake zargin shugaban wani ɓangare ne na ƙungiyar IS. Yana bayyana irin gagarumar asara da ƙungiyarsa ta yi. Shahab al-Muhajir, mai da'awar shugabancin IS Khorasan ko kuma ISIS-K a taƙaice, ya faɗa a harshen Pashto a wani saƙo da ya aike wa ƙungiyarsa cewa mayakanmu ƙalilan ne suka rage da rayuwa, kuma adadinsu bai fi a ƙirga da yatsun hannu ba. Kwamandan mayakan ya kuma yi batun kashe wasu manyan shugabanni a mai da hare-haren ta'addanci kan maɓoyar 'yan ƙungiyar ta ISIS-K da Taliban ke yi a Kabul, babban birnin ƙasar, da kuma wasu wurare na Afghanistan. A yau Litinin, ƙasar Philippines ta bayyana ƙarin sansanonin sojan ta hudu da Amurka za ta yi amfani da su, wanda kusan ya ninka adadin da aka shata a yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da ke da manufar ƙarfafa daɗaɗɗen ƙawance tsakanin ƙasashen biyu. Faɗaɗa yarjejeniyar haɗin gwiwar na tsaron yana bayyana irin muhimmancin Philippines ga ƙasar da wato ga ƙasar Amurka da ta yi mata mulkin mallaka, wanda kuma ke zuwa daidai lokacin da ake samun ƙarin damuwa kan ayyukan China a kudancin tekun China da kuma takaddama kan Taiwan mai cin gashin kanta. Yarjejeniyar wadda aka rattabawa hannu a shekara ta 2014 a ƙarƙashin mulkin shugaba Barack Obama tana baiwa Amurka damar amfani da sansanonin sojin Philippines domin horarwa ta haɗin gwiwa da girke kayan aiki da kuma giggina wuraren aiki kamar titin jiragen sama da adana mai da gidajen sojoji. To amma ba zama na dindindin ba. Babban hafsan tsaro Kalitlo Galvez ya bayyana sansanonin a matsayin muhimman wurare, kada ya bayyana cewa Philippines na da wani alhaki kanta ga al'ummar ƙasa da ƙasa a kudancin tekun China. To kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata bita da ƙwararru masu zaman kansu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi kan halin da ake ciki na kare haƙƙin ɗan adam a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya nuna yawaitar rikicin ƙabilanci da kuma cin zarafi mai tsanani a duk faɗin ƙasar, inda yara ƙanana suka fi fama da munanan cin zarafi a hannun ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da jami'an tsaro da kuma kamfanonin sojoji da na tsaro masu zaman kansu. Abu ne mai wuya a sami wata ƙasa da ke da tarihin kare haƙƙin ɗan adam mai matuƙar tayar da hankali, da sauran kasashen duniya suka manta da ita, inji Volker Turk, babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, a jawabinsa na buɗe taron Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. Ya ce mutanen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suna fuskantar yanayin yau da kullum na tashin hankalin ba zato ba tsammani, inda ake amfani da tsaro a matsayin makami da mummunan rauni wanda tashin hankali na shekaru ya haifar. Ya ce yara ba su tsira daga ɓarnar da rikicin da ya ɓarke tun a shekara ta 2012 ya haifar ba, inda ya ce musamman 'yan mata na fuskantar munanan ayyukan lalata da ke da alaƙa da waɗannan rikicin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu bude taskar rahotanninmu da Jamhuriyar Nijar, inda ake fuskantar rashin iskar gas a jihohin kasar, har ta kai ga yanzu daga Najeriya za a shigo da gas ɗin kuma farashinsa ya linka har sau biyu. Rahotanni daga sassan kasar dai sun tabbatar da yadda matsalar ta jefa jama'a cikin mawuyacin hali, musamman a lokacin azumin watan Ramadana da jama'a suka fi buƙatarsa domin gudanar da al'amuran yau da kullum. Wakilin muryar Amurka Hamid Mamud ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
To matsalar dai ta yi tsananin da babu inda zaka tarar da ana sayar da iskan gas a ƙwaryar birnin Agadez, kuma haka abin yake a sauran jihohin Nijar, ko da yake ana samu wasu da ke sayar da gas ɗin a bayan fage da tsada. Inda yanzu haka farashin gas ɗin ya ninka har sau biyu, lamarin da matsalar gas ɗin ya dagula wa magidanta lissafi.
Gas ya ba mu wahala sosai, ni yanzu na fi sati biyu ban da gas, ina cikin wahala. Ga watan azumi Ramadan ya kama kuma muna wahala gawayi, sai mu hura gawayi ya kama mu shiga aiki. Wallahi ni butaki na ya fi sati ma inda na kai shari ba a samu gas ɗin ba. An nema kullum in tura sai a ce babu, mu dai mata mun wahala.
A yanzu a rayuwar mu ta Niger mu babban matsala ce. Yanzu da yaji kana gani ga tsadar rayuwa komai ya tashi. Na ce maka jikka takwas muka so gas, abin jikka fudu jikka takwas shekaran ji aka sauye mana, shiga tsadar rayuwa talaka ina za a shiga.
Duk da Niger na da gas ɗin, yanzu haka kamfanin da ke samar da gas ɗin ga 'yan kasuwa na shirin shigo da iskan gas daga tarayyar Najeriya domin cika gibin buƙatar gas ɗin da al'ummar Niger ke da ita. Alisidu Muhammad, shugaban kungiyar masu sayar da gas a Niger.
Wannan crisis da ta zo ba mu san da shi, sai dai ta zo ba mu da labari. Mun kira suni dai sun kace za su kawo daga waje, daga tranche. Muna cikin wannan abu har yanzu ba mu gane ba, har yanzu babu komi mu Niger. Akwai masala da yawa, akwai mutane wanda suka zuba kudin su tun yaushe a suni dai ba su samu gas, kudin su kuma ina can wajen abin ga suni dai. Sun samu wahala, sun samu masala cikin wannan abu.
Iskan gas ɗin dai shine makamashin da galibin magidanta suka gar da shi wajen girke-girke. To sai dai kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa na ganin muddin gwamnatin Nijar bata tashi tsaye ba. To falamun ra na gab da tabarbarewa, domin da makamashin gas ɗin ne ake gudanar da al'amura na yau da kullum. Muhammad Abubakar shine shugaban ADDC sai wadata kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa a Nijar.
Abin ya zanto la haulu wala quwwata, kuma da ma zanto ban matsala habi, kuma abu daidai shi kuma watan azumi. Mun ga wanda suka sai jikka goma. Kenan kaga abun ya wuce ma matsala kwa. Feasible tun da zai gas ya zanto abun da yake ya zanto yau da gobe kullun da shi kuwa yake kinan waga ba karan matsala bace, surtu gonglokin da ke ana amfani da shi. Ya kamata gwamnati ta shiga cike bincike ga wani ne ka lafaske yo talaka in ya kuka ba dan zaka kara sai wurin gwamnati. Gwamnati shine ya shige duk inda da ko tarnaki da ko wani abu ke da ya cije, gwamnati shine za ruwa ya tsake a samu mafita. Jama'a in ka ga riske ne mu gaskiya sai ma hankalin ka ya tashi. To inda kaga mutane da sayatawa mai karamin karfi yo daga zai kai mai babban karfi daga zai. To yanzu ka gani ga zai kai ya wuce misali. To kenan talaka zaje.
Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. To yanzu kuma za mu dawo nan Amurka. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, a yau Litinin ne tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya isa birnin New York don gurfana a gaban wata kotu a gobe Talata akan tuhumar laifin biyan kuɗin toshiyar baki da ake masa. Babbar editor sashen Hausa Grace Alheri Abdu ta yi hira da ɗan Lada Suleiman, wani ɗan Najeriya da ke zama a jihar Florida a nan Amurka, a kan batun, inda ta fara tambayarsa yadda jama'a ƙasar ke kallon lamarin.
To ya dangantaka wanda kika tambaya, wasu suna fara yadda aka gudanar da abubuwan yanzu, wasu kuma wanda suke goyon bayan nasu su suna ganin kawai sharri ne da ake kulla masa don an ga yana neman a sake takara na kujeran shi shugaban kasar ne. So suna ganin in an yi masa haka ɗin to baya da zai shi mutane su zabe shi. To amma ni da ra'ayina ina ganin dai wannan ya nuna doka dai ana nan ana abubuwa ba dokan nan ba ta tsoron kowa ba ta raga ma kowa inda laifi din yadda aka ce to ya kamata a je kotu a je inda za a tattauna don a nan kasan magana ne dai na mutum ana tuhumanka shi je wanda ke tuhumanka sai ya je kotu din ya nuna dalilin da ya sa yake ganin kaman kai laifi din amma ba aka ba wannan dai kawai magana ne
wato kamar masu sauraron mu da suke waɗansu ƙasashe daban da Amurka da suka san tsarin yadda shari'a take tafiya a nan ƙasar za su so su san menene tasirin wannan zuwan shi shugaba Trump din nan New York inda ake tuhumar shi
a nan da ka'idan shari'an nasu inda aka tuhume ka garin da aka tuhume ka can za ka je kaje gaban alkali ba wai kai ka zama inda kake ba ka ce za ka yi magana kan waya ko kuma wani hanyar da za a yi magana indai cajin da aka maka in alkalin ya yarda kuma bai son ka je can din za a iya tura shi lawyer ɗinka ya je ya tsaya matsayinka to amma wannan din shiga na farko ina jin alkalin yana son ya ga fuskan shi ya zo a gaban shi ya ansa
to yaya kake ganin wannan tuhumar shi tsohon shugaban kasa Donald Trump din nan da aka yi zai shafi niyyar shi ta tsayawa takara a zaben shekara ta 2024 na nan Amurka
ni gaskiya a gani na a ra'ayina ko ya aka juya wannan maganan da shi yana dai gaba dan naga siyasa ne ta zama ko siyasa ne ko dai halayen mutane ne suka canja ra'ayinsu ban gane ba don ko in ba ka ba dama da farko ma bai samu shiga zama shugaban kasa ba lokacin da aka ya fara wannan da ya jefa hulan shi cikin abin da zai takara akwai abubuwa da yawa da aka kawo in da cancan ne dama wannan da ya riga ya disqualify ne shi amma mutane dai suka ce suna son shi
a gaida Grace Alheri Abdu da ta yi hirar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
Najeriya kamar sauran kasashen duniya tana fuskantar kalubalen rashin ayyukan yi wa matasa waɗanda su ne kusan kashi 70 na al'ummar ƙasar. A rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar a baya-bayan nan daga cikin fiye da mutane miliyan 200 da ke Najeriya, fiye da mutane miliyan 66 ne ba su da takamamman aikin yi. Kan haka ne al'ummar kasar suka fara samar wa kansu sana'o'i don rufawa kansu asiri ba tare da jiran aikin gwamnati ba. Sabo Isa wani matashi ne da ke harkar saida ƴaƴan kaji. Yace ya fara sana'ar ne ba tare da kuɗi masu yawa ba.
Sana'ata shine harkan kiwo, kaji da sauran dabbobin ma.
To ya aka fara wannan kiwo?
Ni dai na fara kaɗan-kaɗan. Na gode Allah shi akwai office na business development. So shi shugaban ofisin director din shi ya kira ni sai yake nuna min ga yadda zan yi so ikon Allah muna tafiya tare da shi dai sai wani kamfani daga Ibadan suka kawo mishi maganan cewa to suna so ya dan inquiry din mutane akan harkar kiwon kaji sai ya karbe su da ya karbe su sai ya ce to in zama desk officer akan abun saboda ido na ya ƙara ganewa yanda zan yi da ni kuma zan iya koyar da wasu gaba Masha Allah yanzu dai ya kai ga cewar ni ne nake dealing da kamfanin direct daga Ibadan zuwa wannan wajen
amma kamar za a ce ka fara da kuɗi mai yawa kenan ko
gaskiya lokacin da na shigo office din nan ban fara da naira 10 nawa ba so sukan kawo mu so bayan an kwana ɗaya biyu haka sai in tattara abin da ni na samu nasu sai in ba su so abin da ya zama na office kuma nawa sai in dan yi amfani da shi haka so har ya kai ga na bude shago za su kawo kaman guda 3,000 ko 4,000 ko 5,000 sai sai a ce ma wannan Friday din ta wuce ma sun kawo kaman guda 10,000 ne
ƴan kaji
dai all so a yanzu haka dai daga Juma'a zuwa yau dai ina ganin yanzu banda guda 200 ma a kasa sun kare
Hajiya Maryam Sani Abubakar tace ta yi shekaru da dama tana jujjuyawa da sana'o'i daban-daban da har yanzu take samun rufin asiri
da ne muka yi zama sai dai miji ya kawo ya baki in babu kuma ku dunkule to amma yanzu sun bar mu mu nema mu rufawa kanmu asiri da yaran mu don su samu karatu
ya wace sana'a kike yi
farko da kitso na fara to da girma ya kama ni ina dan taba dinki ina kitso na kitson nan kuma nayi auren yara na da shi na saya musu abubuwa lokacin ana zamanin Murzani, na saya musu kowane ne aurenta da Murzaninta da gwal dinta. To ya zama ga dan girma kama ni da ciwon ido. To shine yanzu sai ina saida kayan miya, ina zuwa in saro gwanjo a kasuwa, duk inda zan tafi da shi a jaka su dan kunne. To an koya mana yin dan kunnen nan muna yi, an koya mana abubuwa da yawa dai wanda mun ga gajiyar sa kuma muna cin moriyar sa, mazan mu kuma suna cikin jin dadi. Domin me kafin miji ya kawo miki kin yi, yana zuwa ya ga ya za a yi, sai tarkin gama sai ya fiki farin ciki. To kinga inda muka ji dadin sana'a kenan.
To amma matasan yanzu suna ganin kaman wato irin wayannan sana'o'i sai kana da wani jari mai girma, ku a lokacin nan kuna da jari masu kauri ne kuka ci gaba da samun irin wayannan sana'o'i?
A'a, dan abin da kake rena wannan, in har kariri tashi miji zai kawo ya dan baka kai manage. Domin ni da na fara jari na da na fara 2,500, amma a yanzu alhamdulillah kauye nake kai kaya. In naje kauyen zan zo da kuɗi na sama da 30,000, zan bar bashi a can. To kin gani, idan nace duk zan tarin tattara sha ba karamin kuɗi bane. To dan haka miji na ce ci gaba da yi Maryam, Allah ya mana buɗi na alkhairi.
Shugaban kungiyar ci gaban kasuwanci da masana'antu na karamar hukumar Jos ta Arewa, Alhaji Bashir Abdullahi, yace a yanzu dai sun maida hankali ne ga horar da dalibai na sakandare kan ƙananan sana'o'i da za su girma da shi su dogara da kansu.
Wannan tafiya da muke yi, alhamdulillah, akwai ci gaba ciki. Akwai yara da muka koyar da su, don muna da makaranta guda 8, muna da dalibai da suka kai 1,800 daga wannan makarantun. Kuma mukan koya musu, yara ne wanda sukan fara sana'ar ma ba sai sun sa jarin kobo ba, sukan kirkira ko su innovate, abin da ake kira innovation ko creation. Suna iya kawowa su gwada, suna kuma cin nasara. Muna da yara da yawa wanda suke sana'ar yanzu ba su je university ba, sun bude business su, suna yi kuma abun su yana tafiya da kyau.
Kaman wa'anne irin sana'o'i kenan?
Eh, to misali yanzu akwai, muna da yara da suka bude bakery. Wani yaron da ya bude bakery yana daukar nauyinsa da iyalansa, kusan baban shi da maman sa suna aiki, yana biredi da cake, baban sa da maman shi suna aiki a karkashin sa ne. Yaron nan bai fi shekara 20 ba, ya gama secondary school shekara 2 nan da suka wuce, yayi abin tudun wada, gwamnatin secondary school tudun wada wanda makarantar tana karkashin mu ne. To yayi wannan. Akwai yarinya Joy Amos, ita ta koma hairdressing ne, babanta ya dade da gina gida, amma lokacin da ta fara yin abinta da ta zo ta shiga wannan sana'ar, Allah ya taimake ta ta kammala. Tana nan da yawa dai, ire-iren su zan kira sunansu a nan, sai dade muna yi a cikin yaran da muka koyar da su daga 2018 zuwa yau. Muna da yara da muka koyar da su sun fi 400. Kuma Allah ya taimake mu, muna da wani organization, German International Corporation, wato GIZ, wanda aka santa, wanda ita ce mu ta'assasa mu muka hau kan waɗannan abubuwan muke wa yara.
Kai maganar GIZ wanda take tallafa muku, kuma ita kaman za a ce kungiya ce mai zaman kanta. To amma idan muka dawo ɓangaren gwamnati, ita gwamnati akwai tsare-tsaren da ta sa, ta yaya aka yi ba a taimaka muku, ko kuma wannan tallafi da ake bayarwa na inganta masana'antu baya kaiwa kanku?
Gwamnati dai ta nan jihar Plateau ne, ba za mu dai raina ba, amma dai yanzu ta ɗauki policy na entrepreneurship policy, ta sa a cikin abubuwan ta na aikinta a kai. Na biyu, muna dai roƙon guta gwamnati a ce ta sa mana hannu, tana taimakawa mu BDC, sinan Business Development Committee na local government, don taimakawa su ga cewa muna wuce inda muke yanzu, kamar yadda na ga Ogun da Niger suke yi. Ogun state sukan ware wani kuɗi duk wata sukan ba BDC a local government. Mu dai Jos non local government, ba mu iya gode wa local government din da yake ta ba mu office a secretariat dinta. Kuma gashi Allah ya taimake mu, muna kokari, muna ga cewa yaran suna tashi. Sai dai wayansu makarantun da muke cikin Jos non din ba su cika sanyi ba, basu ba sa san shi wannan program din. Misali idan ka dauki yaro wanda yake university, in ka ce maka sana'ar 2,000 ba zai iya maka ba sana'ar da zai sa jari na 2,000. To yan secondary school din nan ko suna wannan yaran, su suke da basira da sauransu, ba sa ƙi, ba sa da kyama ko lalacin da ba za su yi wannan sana'ar ba.
Gwamnatoci a Najeriya sun samar da tsare-tsare don samar wa mata da matasa ayyukan yi don dogaro da kansu. Mai fashin baki kan lamura a Najeriya, Muhammad Bashir Abdullahi, ya shawarci gwamnatocin ne kansu duka sanya ido don tabbatar da waɗanda aka yi shirin domin su sun amfana.
A Najeriya, muna da matasa sama da mutum miliyan 100 da wani abu. A takaice sai ga yawancinmu idan muka yi karatu muka gama babu wani aikin yi. Sai ga mutum ya tsallake ya tafi Turai. Duk ba wani abu ne rashin abun yi ne kuma tallafa musu da ya kamata a yi. Inda ana tallafa muna to har ga Allah za mu zauna mu gina ƙasan. Ƙasar ma wallahi gunda aka ce kaje ba za ka mashi awon zuwa ba.
Akwai wayansu tsare-tsare da ita gwamnati ta sa musamman wa na tallafa ma matasa da marasa ƙarfi. Kana ga kamar wayannan ba su tallafa ma 'yan Najeriya wajen farfado da tattalin arzikin su ba?
Eh to zan iya cewa sun tallafa ma wayansu kuma ba su tallafa ma wayansu ba su taimaki wayansu ba. Saboda ni kin gani ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda suka dinga irin wayannan program din. Yawanci in ka ji an ce wani bai samu ba wancan bata samu ba yake to me damun sai kaga gwamnati ta ce ta sake wannan kudade kuma kudaden nan bai zo ga mutanen da ya kamata su zo su samu wannan abun ba. Mutum yanzu idan kika dauki karamin kudi kika bashi wallahi ya sana wallahi zai iya yi to amma menene ya zo yayi wannan irin kaman su NGK din nan duk an apply din su amma ba a samu ba. To kullun kawai dai ka dana ce a'a sai lokaci kaza har da ƙarshe sai ga mutum ya gaji yauwa. To dirin wannan abubuwan yana dadda dunkushar da matasan Najeriya akan abubuwan da ya kamata a ce an samu an yi abu kuma mutum ya dogara da kanshi. Ya kamata muna kira gwamnati su san cewa wayannan program da suka yi kaddamar da su ga 'yan Najeriya har ka Allah wayansu ba sa zuwa gurin da ya kamata su je. Sai mu rasa meye damuwa kuma ko kanmu in ban mu zo cikin media mun faɗa mun gaya wa gwamnati ga halin da ake ciki ba ba za su sani ba.
Miliyoyin matasa da suka rungumi irin waɗannan ƙananan sana'o'i sun yi hamdala da bayyana cewa ya fiye musu jiran aikin gwamnati da bashi ko kuma masu ido da kwalli ke samu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles ta kasance kungiya ta kasa mafi tsada a nahiyar Afirka cewar wata kididdiga ta kasuwancin 'yan wasa. Najeriyar wacce ta sami lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka sau uku a tarihi. Yanzu haka tana ta 13 ne a jadawalin mafifitan kasashen duniya ta haujinta maula. To amma ita ce ke kan gaba wajen 'yan wasa masu tsada da ke takale da sassa daban-daban na duniya. 'Yan wasan kasar da dama ne suka mamaye manyan kungiyoyin gasannin League na Turai. Yayin da kuma da dama daga cikin su tauraron suna haskawa da sunan 'yan Najeriya. Mafi shahara daga cikin su a halin yanzu shine Victor Osimhen da ke takale da kungiyar Napoli ta kasar Italiya, wanda yanzu haka yake jan hankalin manyan kungiyoyin kwallon kafa na duniya, wanda wasu su ma tuni suka zuba komar farautar sa. Babban labarin da ke tambari a duniyar kwallon kafa yanzu haka dai shine sallamar da kungiyar Chelsea ta Ingila ta yi wa mai horar da 'yan wasan ta Graham Potter, bayan shugabantar kungiyar na tsawon wasanni 32 kacal. Sallamar ta kocin dai ta zo ne jim kadan bayan kashin da kungiyar ta Chelsea ta sha a gidanta daga Aston Villa da ci 2 da nema a wasan gasar Premier a ranar Asabar. Da alama kuma matakin sallamar kocin ya faranta ran magoya bayan kungiyar da dama a fadin duniya, inda wasu su ma suke ganin akwai alamun kungiyar ta lashe gasar zakarun Turai ta bana. La'akari da tarihin ta na lashe gasar.
Sunana Alhaji Kabiru Sanyanna daga Sokoto. To hakikanin gaskiya na ji daɗin can saboda canzar ci Graham Potter da aka yi. Gaskiya club ɗin Chelsea ma sun ba tun yanzu ma ya kamata a ce an canza shi ba, amma sun ɗau matakai ne na hankuri da kuma ba shi dama kowace iri, wanda Graham Potter gaskiya tabbatar da cewa ya kasa kuma cancin da an kai mai ya an yi shi bisa cancanta. Kuma muna godiya ga club ɗin Chelsea da suka canza mana shi. Abinda addu'an mu yanzu Allah ya ba mu manaja wanda zai gyara muna club ɗin nan, ya san yadda zai formation da kuma harka yadda zai sa 'yan wasa a tsara su yadda za su iya cin wasa. Kuma insha Allah ga alamu insha Allah mu za mu Champions League bana insha Allah ga wanga canji da muka gani.
Kana maganan ku ci Champions League alhali yanzu kuna ma kusan na 11 a kan teburin gasar Premier. Akwai wani dabo ne da za a yi wanda zai sa ku ci wannan kofin?
Wato mallam mutara abinda annan wato AC club din Chelsea ala kullu halin lokacin da duk ta gaida tangal a wasan gida ta Ingila, to ga wannan shekara sai ya bada mamaki ga wasan zakarun Turai. In ka duba a shekarar da muka ci Champions League against Bayern Munich, cin Champions League din da muka yi na farko, ba wani abu muka yi na wanda yake a zo a gani ba. Lokacin muna cikin matsaloli muka je muka ci Champion League. To wannan shekara ma ta Champion League din mu na biyu da muka ci shi ma against Man City, shi ma kaga irin yadda mun kare ka faɗi tashi aka zo aka samu changing coach. Sanadiyar changing coach din shi ya kawo ya bamu dama, Allah ya taimake mu, muka zo muka ci Champion League.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyenna. To yanzu kuma ga nasiha akan tasirin azumin watan Ramadan.
Bada uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya jama'atul muslimin. Ni ce malama Isma daga nan makarantar Hayatul Islam a Birnin Kwani. Zan yi tunatarwa ne akan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka. Wata azumi wata ne mai tarin albarka, wata ne wanda Allah ya sabkar da Qur'ani a cikin shi, Qur'ani mai girma. Kuma Allah ya umarce mu da yin wannan azumi, kuma ya sabkar da aya su kuto. Kenan wannan azumin da Allah ya ce mu ya sabkar da Qur'ani daga cikin shi, ya kamata mu yi umarni da damuwanmu. Azumi ibada ce, ibada ce kuma mai girma, yana daga cikin rukunin musulunci da Allah ya wajibta akan musulmai. Ya wajiba akan mai kuɗi, ya wajiba akan talaka. Kenan ya kamata azumin nan mu kiyaye, idan ya zo mu samu mu yi ibada a cikin shi, mu zamanto muna daga cikin da bayan da Allah ke ɗaukata daga bane shiga muka. Duka ibada ana bada ladarta, amma Allah ya ce azumi nashi ne, shi yake da sakamakon azumi. Kenan wannan azumin da ya samu muke ciki muna ibada a cikin shi, ya kamata mu yi unhuwan da damun mu, mu rinka karatu alqur'ani a cikin shi, mu rinka zuwa wurin tafsiri. Akwai sadakoki da duk abin da ya kamata, ya kamata mu kiyaye. Baki da idanu da kunnuwa duk suna azumi. Kenan ba mutum sai ya barci ne ko sha ba yake banda ta azumin shi ba, a'a, ya kamata mutum ya kiyaye ganin shi, ya kiyaye shin shi, ya kiyaye shinanun shi. Wa'annan duk su wa'annan gabar suna azumi. Kenan ya kamata mutum ya kiyaye, ya tsaya shi tsoron Allah, mu aikata daidai, musamman mu mata. Muna da wasu tabi'o'i wanda basu kamata ba, mu zamana muna labarun banza dohi, wani kallace-kallace duk ba namu ne ba. Kenan a kiyaye, kuma a rinƙa maza biyayya, tunda duk ibada da mace za ta yi idan ba ta yi mishin ta biyayya ba ta yi aikin banza. Mazajen nan a yi hankuri da su, a zauna da su zaman lahiya. Abin da suka kawo miki, ki sa hannu biki amsa, ba dan ganin wance ta yi kaza ba ki ce sai kin yi, a'a, hali bai zan guda ba. Alhamdulillah.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To madama ta kaice, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sauka a gidansa na asaita da ke New York, wato na Trump Tower kenan, inda ake sa ran zai kwana kafin gobe Talata, inda zai mika kansa kan tuhumar aikata laifi irin shi na farko da aka yi masa. Ba a san dai yadda bayyanar ta Trump za ta kasance a gaban kotu ba, amma dai lauyoyinsa sun ce ba zai karba laifin da ake zarginsa da shi ba. Wata kafar yaɗa labarai mai goyon bayan gwamnatin Taliban a Afghanistan ta fitar da wani faifan murya da ake zargin shugaban wani bangare ne na kungiyar IS, yana bayyana irin gagarumar asara da kungiyar tasa ta yi. Shahab al-Muhajir, mai da'awar shugabancin IS Khorasan ko kuma ISIS-K a takaice, ya faɗa a harshen Pashto a wani sako da ya aike wa kungiyarsa cewa mayakan mu kalilan ne suka rage da rai, kuma adadinsu bai fi a kirga da yatsun hannu ba. A yau Litinin, kasar Philippines ta bayyana karin sansanonin sojanta hudu da Amurka za ta iya yin amfani da su, waɗanda kusan ya ninka adadin da aka shata a yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da ke da manufar ƙarfafa da daɗin ƙawance a tsakanin ƙasashen biyu. Faɗaɗa yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaron tana bayyana irin muhimmancin Philippines ga kasar Amurka da ta yi mata mulkin mallaka, wanda kuma ke zuwa a daidai lokacin da ake samun ƙarin damuwa kan ayyukan China a kudancin tekun China da kuma takaddama kan Taiwan mai cin gashin kanta. Wata bita.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyenna da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu Jona, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.